kudirin Najeriya na cimma kashi 95 na ilimin fasahar sadarwa ta zamani zuwa shekarar 2030 na cikin halin rashin tabbas idan har ba a bada fifiko ga cike gibin ilimin fasahar sadarwa ta zamani tsakanin mata da maza a arewacin Najeriya kwatankwacin takwarorin su na kudanci ba. Rahoton Bankin Duniya dai ya bayyana cewa sama da kashi 50 na al'ummar Najeriya, sama da miliyan 200 ba su da sana'o'i ko kwarewa na dabarun fasahar zamani, yayin da matsalar rashin ilimi a kasar nan ta kai kashi akalla 56.9. Al'amarin ya fi muni a arewacin Najeriya, sai dai kuma wata cibiya mai suna Blue Sapphire Hope har ma da cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma SITAT a Kano na fafutukar ganin an samu sauyi daga halin da ake ciki a yankin na arewa. To saboda haka ne ma rahotonmu na musamman a wannan mako da wakilinmu Kamaluddin Muhammad ya haɗa mana ya nazari akan ayyukan waɗannan cibiyoyi da kuma buƙatar sauran masu ruwa da tsaki akan su haɗa hannu wajen cimma wannan yunkuri. Ga cigaban rahoton nasa.
Munira Umar mahaifiya ce mai 'ya'ya uku. Ta kammala karatu a bangaren akanta. Ta fara harkokin sayar da kayan kwalam da makwalashe a shekarar da ta gabata. Sai dai ba ta samun kasuwa sosai har sai da ta koyi sabbin fasahar zamani na kyautata kasuwancinta a internet.
Wannan program din yana da matukar amfani gaskiya musamman ga masu kasuwanci. Akwai courses din da na amfana da su sosai a cikin a wannan program din a harkar sana'ata.
Ita ma Jamila Tukur mai gari wata ce mai samar da kayayyakin kwalliya ta hanyar amfani da ganye da kayayyakin kamshi wajen hada man shafawa da sabulu. Yanzu haka tana kasuwa wancin kayanta daga Kano zuwa kasashen duniya. Ta kara da cewa har daga kasar Spaniya ake siyan kayanta sakamakon sabuwar fasahar zamani da ta koya.
Suka koyar da mu har yanda zamu amfani da social media, wato kan kafafen sadarwa kenan. Yanda zamu fito da kayayyakinmu mu siyar daga gida. Tunda ni da ma a gida nake sana'ata gaskiya. Ina da followers sosai, ana kira na daga gurare har a sai kayana. Saka yanzu ina da customer ma daga Spain.
Ana ta bangaren Maimuna Shehu Rufa'i tana sayar da kuli-kuli a anguwar da take. A da ba ta samun ciniki sosai. Amma a halin yanzu bayan da ta koyi yanda ake kawata kayayyaki da sanya su a cikin mazubi na musamman, yanzu tana samun kasuwa sosai daga sassa daban-daban na kasar nan.
Idan kana son kayanka su kyau su shiga kasuwa da daraja, za ka yi packaging mai kyau, ka samu packaging material mai kyau. In leda kake amfani da ita ba irin normal leda da ake kukkulla abubuwa ba, ka samu leda mai kyau mai daraja. Sannan idan roba ce, ita ma ka samu mai kyau mai matsin mai murfin da za ka iya sa shi ya rufe maka abu.
Shirin karfafawa mata na Blue Sapphire Hope mai taken mata a ranar Laraba shiri ne da ya sauya rayuwar waɗannan mata guda uku da kuma sauran ɗaruruwan mata a bangaren kasuwanci a cikin birnin Kano. Wadda ta kafa shirin Maryam Lawal Gwadabi ta ce shirin an samar da shi ne da nufin yin amfani da fasahar zamani don inganta sana'o'in mata da kuma koyar da su dabarun kasuwanci.
To kuma alhamdulillah shi program din yana ba wai kasuwanci kadai yake koyawa ba. Ya za su yi amfani da fasahar zamani su haɓaka kasuwancin su, ya za su yi mu'amala tsakanin su don su koyi yanda za su yi tallafa wa juna su girma, ya za su je su nemi loan, ya za su nemi grant. So abu ne da gaskiya irin program ne da yadda zai ya canja yanda mata suke kasuwanci a yanzu su koma su ma ana yi da su kama a zamanance.
A bangare guda ita ma Halima Tijjani Isa tana tsarawa mutane dabarun kasuwanci da zana katin aure da sauransu. Kuma dukkan wannan na zuwa ne bayan da ta samu horo a cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma SITAT.
Na zo na yi training a nan, sai na je na kuma ƙara baka kasuwanci na. Na samu cigaba sosai ta harkar internet ma haka. Kuma ina irin kana yi kaga zaka ga na wani kai ma kai kokarin naka ya kai nashi. To har shi ne zaka zo kai ma ka zama abin da kake so ka zama.
Jami'in horaswa na cibiyar ta SITAT Kamilu Isa Ahmad ya tabbatar da cewa Halima na ɗaya daga cikin mata 220 waɗanda aka horar da su harkokin kasuwancin zamani kyauta a cibiyar. Ya ƙara da cewa waɗanda suka ɗauki horon a yanzu haka sun dogara da kafafuwansu wajen gudanar da harkokinsu na kasuwanci, kama daga tace fina-finai da gyaran hotuna da yin katin gayyata da gudanar da tallace-tallace ta kafofin sada zumunta na zamani. A nasa bangaren shugaban ofishin NIDDA da ke kula da jihohin arewa maso yammacin kasar nan Nurul Amin Mustafa ya ce ya zuwa yanzu an samu matukar ci gaba a bangaren fasahar sadarwa a yankin arewacin kasar nan. ya kara da cewa ɗaya daga cikin ayyukan na Nidda shine yin haɗin gwiwa tare da tallafawa cibiyoyin da ke horar da fasahar zamani domin haɓaka kimiya da fasaha.
Abin ba na gefe ɗaya bane ba, duk inda ake neman ci gaba mata ma dama suna ciki, su a duk a ɗaya suke da mazan a cikin sha'ani na kimiya. Mace tana da abin da za ta yi, ta ana yi mata ko ta yi man ai mata manhaja ko kuma ta nemi ilimin da ta yi manhajan da za ta yi tura abubuwan ta na kasuwa ko ko dai wani abu na ko ita ta nemi ilimin sannan wani abu, duk akwai wannan dama mace da ne da take kawowa da kowa ya amfana da wannan al'amari.
Mustafa ya kara da cewa za su ci gaba da samar da shirye-shirye da kuma yanayi da za a tallafa wa al'umma wajen haɓaka kimiya, wanda hakan zai ci gaba da kyautata harkokin kasuwanci tsakanin mata. Mata goma da suka yi fushe a fannin fasahar zamani da tattalin arziki a Najeriya sun fito ne daga yankin Kudu. Hakan ta sa ake sa ran masu ruwa da tsaki a yankin na arewacin ƙasar nan za su dage wajen tabbatar da cewa an cike gibin. Wannan rahoto ya zo muku ne haɗin gwiwa da Nigeria Health Watch.